wani kalubalen shine wurin aiki kinga da na fara aikin asibiti kace aikin asibiti yana da cin lokaci har ma ya zama na cewa baka da lokaci ya ni kuma haka ne to kinga yara lokacin suna kanana a ce ina kwanan asibiti so ba kowa bane zai iya wannan jurewa
talabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone mu mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Zaid Abdu na nuni da cewa ana samun karuwar mace-macen aure a waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka da suka hada da Najeriya da Niger duka da yilan da suka hada da shekarun ma'auratan a lokacin da aka daura musu aure ƙarfin aljihun ma'aurati rashin haihuwa sabani da abokan zama ko surukai da dai sauransu za ku ji abin da waɗansu ƴan fafatuka ke cewa akan wannan lamari za mu kuma haska fitila kan yankan gishiri da ake yi wa mata waɗansu ƙasashe kamar yadda muka alkawalta yau ma muna tare da kallabin mu ta mako Dr. Amina Aminu Durayi wata ƙwararren likita a Najeriya da take ba da gudunmuwa a fannin kula da lafiya a ƙasashe da dama na Afirka ku biyo mu domin ji ya fi saƙo kafin mu kai ga hidan mu da kallabin mu ta mako yau za mu faro takunne da haska fitila kan mace-macen aure da ke karuwa a ƙasashe da dama na Afirka da suka hada da Najeriya da Jamhuriyar Niger da ƙwararru ke dangantawa da batutuwa da dama da suka hada da rashin fahimtar juna kafin aure da dai sauransu shirin kallabi ya karbi bakuncin Maimunatu Hayatuddin daga Kaduna da kuma Salma Umar a Sokoto domin neman sanin abin da ke haifar da yawan mace-macen aure da kuma matakan da ma'aurata za su iya ɗauka domin ƙara fahimta da mutunta juna ga abin da Hajiya Salma ke cewa
to gaskiya Hajiya dukanmu bangare biyun nan kowa yana da irin nashi laifin suna da nasu mu ma mata muna da shi wani lokaci amma makasudin abin gaskiya in aka kasa laifin saki yana hannun maza akwai mazan da za su ga cewa kawai in sun yi sha'awar mace ne daga waje kawai idan ta shigo bukatar siya biya sai su ga to ai ta gama musu amfani dan haka dan magana ma da bai kai ya kawo ba sai kiji namiji ya ce ya sake saboda yana da ganin yana da daman da zai iya auren hudu ma rana ɗaya Allah ya bashi wannan ikon wani lokaci kuma tun farko ne maganan auren ake gina shi da tobalin toka menene tobalin toka an gina maganan auren tun a farko da ƙarya ka dauko aran mota ko ka arin riga kana zuwa gidan neman auren matar da zaka aura kana nuna mata cewa kai ne wadata ne
na'am
sai ta shigo sai ta zo ta tarar da abun ba haka bane kuma kin san mu mata wasun mu muna da kwadayi muna kuma da san jin dadi to wata ita tana ganin ai ba za ta je inda za ta wahala ba saboda aka ta auri mijin da za ta ji daɗi to da yawa wani lokaci idan aka yi auren mace ta waiga ta ga cewa wancan roman da aka bata a baya ba shi take ci a gidan ba to za ki ga ta abuce ta shiga ko da shi yana son ta a zuciyar shi yana so su zauna a haka din to ita ba za ta yadda ba za ta nuna kawai za ta yi ta mishi abubuwan da dole sai sun rabu
na'am
to za ki ga idan fa abin ya kai ya kawo dole namiji ya haƙura da matan nan
haka
wani lokaci kuma a laifinmu na mata wata ana zaune lafiya da mijin gwargwadon iko to idan aka ce yau ga wata za a shigo mata da ita da za su zauna tare to daga nan ba ta iya haɗiya
a nan batun kishi kenan ya shigo ciki ko?
Batun kishi ya yawa to ba za ta yadda ba ta tada hankalinta sai ta zama cewa ai tana ganin mijin nan da yi wannan da yana wata ma an ba a yi sa'a ba sai kiga tana kokarin yin kisan kai to da namiji ya ga haka zaki ga yayi kokari ya rabu da matan nan
Hajiya Salma kina tare da ni ko
eh ina tare da ki
yawa to kin ji abinda yar uwarki ta faɗa Jami'a Malamta daga Kaduna naki mahangar me kike ganin yake kawo matsalar saki a tsakanin ma'aurata
to ni dai abinda nake ganin shine kusan makasudin abinda yake jawo yawan mace-macen aure musamman a al'ummar mu ta Hausa shine na farko dai akwai rashin bincike akan aure salim yana zuwa ba tare da an bincike ta jefan mata ba za a ga ko ya zo ya saki kuɗi ko ya saki bankin aljihu nan da nan za a yi aure ba a san shi ba ba a san asalin shi ba musamman ma shi da ita budurwar da zai aura ba su ma fahimci juna ba ba su san halayyarsu ba za su yi aure kuma daga nan an shiga daga ciki za a ga ma halayyarsu gaba ɗaya ta bambanta wannan ya yi hagu wannan ya yi dama to anan ma shi ma yana kawo sakin aure da mace-macen aure sai kuma na biyu abin da yake jawo mutuwar aure akwai furuci misali idan ma mace da mata da miji suna zaune lafiya ko da sun hayayya fanye suna da yaya a tsakaninsu akwai furuci da yawa kuma daga gare mu ne Hausawa da wannan furucin ya yi yawa a cikinmu na misali mace ta miki laifi kalilan ko za ta fita haka ta kace mata kar ta fita wannan zai dan iya jawo rigima a tsakaninku har ka furta mata cewa idan kika fita a bakin aurenki ita kuma rashin hakuri ko kuma rashin ba wannan kalma muhimmanci iya jawowa har ta fita din nan to kin ga wannan kalmar ma ita ma tana iya tana kawo ruguza aure nan da nan cikin lokaci dan rankani zaki ga ita ma ta jawo mutuwa aure
na'am
sai kuma a bangaren maza da matan ma gaskiya duk akwai laifuka na kwaɗayi da yar uwa ta Jami'a mana ta faɗa na wanda yake jawo daga waje ka shigo abin da kake tunani ko kuma irin soyayya da za a gudanar an gina ta a tubalin ƙarya sai an shigo a kasa gudanar da ko kuma irin kuɗaɗen da kake kashewa mace a waje saboda ka riga ka daura shi akan ƙarya wanda kai aljihunka kai karan kanka ka san ba zai dauki wannan hidimar da kake gudanarwa ba a waje amma saboda ƙarya ne ko dadi soyayya ne zaki ga an gudanar da wannan rayuwa kuma sai an shigo ciki ita ta buƙaci wannan irin abin da ka daura ta akai kai kuma ka kasa daga nan zaki ga har ya ƙarya ya kai ku ga rigima har auren ya kasa ya kasa ɗaurewa ya kai ga an rabu shi ma an rabu
ba iyakace kenan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu ji abin da ya sa shekaru a gidan aure ko kuma shekarun rayuwa ba sa hana mutuwa aure da kuma hanyar samun maslaha yanzu kuma bari mu taɓo batun yankan gishiri da wani bincike da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar na baya-bayan nan ke nuni da cewa an yi wa sama da mata miliyan 230 yankan gishiri a faɗin duniya adadin da ya karu a rahoton da hukumar ta bayar a shekara ta 2016 da sama da mata miliyan 30. To ko menene ƴan mata suka sani game da kaciyar mata ko menene ake nufi da kaciyar mata ko kuma yankan gishiri?
Sunana Fatima Shagari. Wannan abun gaskiya ni ban taɓa zama na ƙura ido na ga yaya aka yi ba ko kuma na kalli wadda aka yi ma don abin yana tayar da hankali. Amma dai su ma masu yi da muka bincika wai suna yi ne don a kare ƴa mace daga zama da tana son namiji ko wani abu haka ko kuma a tsare mutuncin gidan saboda kada ta fito da maza ko wani abu. Amma gaskiya a hotuna da muka gani abin tashin hankali ne ba shi take gani. Kuma waɗanda aka yi ma ɗin gaskiya akan taƙaita musu rayuwarsu a matsayinsu na mata kuma musamman haƙƙinsu na ‘yan adam na rayuwa na jin daɗi da kuma zama cikakkun mutane yakan sa ire-iren waɗanda akai ma din da wayan su su zama na suna jin tsoron aure ma musamman waɗanda ba a yi din sai gabda yarinya ta cika mace wai ana jin tsoro kada ta fita a lalata ta
suna na Rashida abinda na sani dangane da kaciyar mata shine a da ana ma mata saboda ba a son su dinga bin maza amma dai ban san yana da wani muhimmanci ba saboda da yawa waɗanda na sani ma da aka yi wa kaciyar na san cewa ba sa zama waje ɗaya ba sa ci ban tabbatar da cewa akwai wani muhimmanci da ke tare da shi ba yayi affecting waɗansu a zamantakewar aurensu saboda wannan kaciyar da aka yi musu ya rage musu jin daɗi a zaman aure amma dai waɗanda na sani da aka yi wa gaskiya banga yayi wani tasiri a kansu ba amma yanzu na san dai gaskiya an daina yanzu an fara wayar da mutane akan illolin yawan mata kaciya
bisa ga irin waɗannan mabambanta ra'ayi ne ya sa muka tuntubi Dr. Na'ima Idris don jin cikakken bayani kan ko wannan abu na kaciyar mata na da illa ko akasin haka
kaciyar mata wato abin da muke kira a yankin da yanci female genital mutilation gaban mace akwai na ciki akwai na waje to amma kaciyar mata yana nufin daga wajen akwai wasu abu da ake ciccirewa zai yi wa ɗaya abu aka cire ko kuma gaba ɗaya abin wajen ake cirewa saboda ya danganta kala-kala ne kala huɗu ne akwai part din da kira clitoris to nan ne za a ce shine kaman point na sha'awa a gaban mace to wasu suna cire wannan na ɗaya kenan wasu kuma suna cire da part da take rufe shi wasu kuma suna cire abin da ke kira labia minora da labia majora shine kaman labban mace amma na gaban ta guda biyu wasu suna cire duka wasu kuma har tana kai ga ana iya dinke su a canja fasalin yanda suke a dinke su ga manta kawai abu ne dogo haka street an yi suturing din shi gaba ɗaya sai a bar dan buli kaɗan ta inda nan fitsari zai dinga fita sannan kuma jinin haila zai dinga fita to shine female genital mutilation
menene yasa ake yi wa mata kaciya ko kuma yankan gishiri kamar yadda ake kiran shi
to gaskiya dai a likitance babu wani amfani kwata-kwata babu amfani ga idan mace aka mata amma sai dai zan yi kiran shi kaman culture ne kenan saboda akwai wasu da suke cewa in aka yi wa mace haka ba za ta je tana neman maza ba haka ba sai tana biye-biye da sauransu wasu kuma su ce suna son kaman family honor ne ke daukar shi kamar haka wasu ma a kasashen da aka yi ke abubuwan nan da aka san su da shi sosai idan ba a mace ma ba a mata ba za ka ga sadakin ta daban yake da wacce aka mata to zan iya cewa ba wai abu ne da ya shafi harkar lafiya ba kwata-kwata a abu ne dai kamar na culture
waɗanne irin illoli wannan yankan gishirin yake da shi ga matan da ake yi wa
na farko akwai wanda a wajen yin za su iya rasa rayukansu wasu yan gajin ya tsinke musu sannan kuma wajen danne mace a mata za iya yi wa a karya mata ko kafanta ne da ciwo da zai iya faruwa banda wannan kuma yayin da aka dinke mace gaba daya yayin da ta zo za ta yi aure sai an buɗe ga ciwo ga infection da za ta iya samu wata tana kai ga aka gama haihuwa ma ba sa iya suna having infertility sannan kuma banda wannan ana magana akan kamar sha'awar mace yayin da aka cire mace wannan clitoris din wanda ake iya cirewa mata a female genital mutilation yanda aka ce za ka ga suna samun matsaloli wajen mu'amalan aure har kwata-kwata saboda abin da ya kamata na sha'awan baya wajen amma sai akasarin mata to an riga an cire shi to sannan kuma wannan dinkin da ake musu ake dinke komai saboda fitsari baya ka fita yadda ya kamata zai iya fitsarin ma sai dinga return yana retaining wato yana zama ba tare da ya fita ba wanda zai iya janyo mata urinary tract infection kuma an san da yayin da mace tana yawan having recurrent infection yau da gobe sai da kuma da infection shi ne hanyar ma an kasa samun shi gaba
kamar da kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabin mu ta mako Dr. Amina Aminu Durayi wata mace da bayan ta yi karatu ta kuma fara aikin likita daga baya kaddara ta sa ta rungumi wani aikin kula da lafiyar al'umma ta wata hanya ta daban Dr. Amina ta bayyana kalubale da ta fuskanta a matsayinta na mace a fannin aikin jinya da kuma yadda ta iya shawo kan kalubalen waka aka ce a bakin ne ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako kalubalen shine wurin aiki inda da na fara aikin asibiti gaskiya aikin asibiti yana da cin lokaci har ma ya zama na cewa baka da lokacin iyali kamar haka nan to kin ga yara lokacin suna kanana a ce ina kwanan asibiti so ba kowa bane zai iya wannan jurewa
sannan kuma su maza yana kamar mu mata tunda mu dole ai aure haka a cikin addinin mu kuma al'adar mu aure ya zama kamar dai wajibi to kinga idan mutum bai aure namijin da zai iya gane ma da cewa wannan aikin na taimako bane kuma dama inda kace za ka yi aikin nan to akwai abubuwan da ba za ka iya yi a gida ba to kinga alhamdulillah wanda na aura shi ma likita ne to tun farko ya riga ya san cewa to in dai ya yarda ai wannan aikin to ya yarda cewa to ba kullun bane zai ce ai sai abincin ki koyi zanci kullun cikin ga ina zaka ga mutum
ban yazo miki da sauki
alhamdulillah abin yazo min da sauki kullun nake cewa mata in mata dai haka da suke ko aikin asibiti ko duk wani aiki ma ko irin naku ma da zuwa nan da zuwa can gaskiya ka samu wanda shi miji ko wanda zai iya ganewa to ya iya kuma yarda ya iya taimaka maka kai to gaskiya yana da amfani sosai sannan kuma na biyu gaskiya iyaye na ni alhamdulillah kaman babana haka da mamana duk sun taimaka sosai saboda shi mahaifina baya so ya ji wani abu ya zai kawo tsakaninka da aikin ka ko ba ka iya yin shi da kyau ba a'a yana so in dai ka dauki aiki ka tabbata ka yi shi ba wani excuse da zai same ka yi shi ba daidai ba to kuma da sunan shi ne duka sunan shi muke amfani da to kin ga idan aka ce wa na ga yanda take ai ya zama
shi kwararre professor
ne to shi kin ga alhamdulillah to shine da gaskiya akwai kalubalen ma cewa in ko aikin nan da muke yi ma yanzu in a lokacin da na fara zuwa nan ma shi pathfinder din na zama kaman shugaba kenan gabaki daya kin ga ba su saba su ga shugaba mace a arewa ba a ba wannan ba a yin shi to kin ga a lokacin ana ganin kamar za a ce to wannan kuma fa to gaskiya shine kalubalen dai indai ka balle kana shigan namu dai na al'ada kana kuma kai mace ne da sauransu duk inda ka je farkon kallon ka da za a yi shine wannan kila dai waye sa mata wannan aikin ba ta san ma me take yi
kila ma bata iya ba
kila bata iya ba to in ka nuna kuma ka iya dan shi yasa a koyaushe iyawa shine komai a duk abin da kake ciki saboda a hankali za a zo a gane oh kwarai wannan ta san me take yi to shine dai dan takaitaccen kalubalen
to bari mu tabo harkar lafiya ta Najeriya tunda kin zagaye jihohi 34
33 zuwa 34
to kin zagaye jihohi 34 da Abuja 33 da Abuja 34 yaya kike ga harkar kiwon lafiya musamman ma na mata
to wannan tambayar takin nan ma shine duk dai zan ce dai tushen aikin da nake yi ma shine wannan kawai to a takaice nazo na lura cewa kin ga dai lafiya ko ba za a iya daukan ta ita kadai ba a cewa in kana so kai kai magance matsalar lafiyar mata ba ta lafiya kawai za a yi shi ba na ɗaya dai shine karatu ilimin mace wannan ni da a wannan aikin da nake na kusan shekara 20 na ce cewa wallahi in mutum bai dauki ilimi ya sa a gaba ba za mu iya ci gaba a Najeriya ba kamar a fannin da lafiyar mata kenan na ɗaya kenan ilimi idan mace na da ilimi idan yarinya ta ilimi akwai abubuwan da ake koya ma yara tun a primary da secondary kan dai dan abinda ba za a rasa ba cewa ga abinda zaki iya yi ki dan lafiya ga abinda zaki ci ga kuma irin tsafta ma tsafta shine komai a cikin lafiya tsafta na daga cikin to sannan kuma na biyu kuma shine a yanda muke gaskiya a Najeriya har yanzu muna da aikin bamu dauki lafiyar mata da muhimmancin da ya kamata mu dauka ba me yasa na faɗa haka saboda kin ga ko a gidaje ne wai a ce har yau akwai wanda suke haihuwa a gida ai bai kamata ba saboda gaskiya ai inda maza ne suke haihuwa ni dai ni ina ganin kaman da yanzu an sa ma policy cewa dole a je asibiti amma mu ma matan mu ma muna ganin kaman wani karfin jiki ne ai in ba mu ma in muka zauna a gida iyayen mu ko kakannin mu sun haihu a gida mu ma za mu iya yi lokaci ba daya bane ba ko abin da nake ci ba daya bane da lokacin ku to kin ga wannan zance gender issues wanda za a ce mata ma yanda ake daukar su ba muhimmanci yau namiji idan matar shi ta mutu ko da haihuwa kin ga nan da shekara ɗaya ya riga ya ƙara aure so ke mace ke kamata ki san cewa kina so ki mutu ki bar ƴaƴanki da kika haifa na baya ko kuma ai da rayuwar ba dan ka zo bane kai ka haihu ka mutu a'a ba anan take ba matan ma ya kamata su gano da mu da mu matan da iyaye da kakanni mata ya kamata su taimaka ma juna ya kamata su san ciwon ƴamace na ƴamace ne to mu ma mu haɗa kai ba mu haɗa kai ba gaskiya mata ba haɗa kai ba kuma kakanni suka ce ai mu wa da muke yara ga yanda aka yi mana to mu ma dole mu wa'annan gaskiya wannan yana da matsala na biyu kenan wannan uku kuma a kiwon lafiya a kowane ƙasa ana kaman gwajin rance lafiyar mata ana kiran shi maternal health ana gwajin lafiyar mata to a cikin kasashe duk wanda lafiyar mata da yara yake da matsala shine ana yawan mace-mace maternal mortality kenan ko child mortality mace-macen mata da suke da ciki da sauransu to an tabbatar cewa wannan kasan bata kula da lafiya ba kenan kwata-kwata kuma kin ga ni mace tun daga haihuwar ta har zuwa tsufanta tana neman taimako na lafiya saboda tana karama za ta fara ko al'ada yawancin canje-canjen da yake jikinta ya fi na maza a zo wurin kuma aure da haihuwa haihuwa ba karamin abu bane ba na wannan dan video da na kalla kwanaki suka ce haihuwa ciwon shi ya kai ciwon wannan irin ciwon zuciya heart attack kenan wai irin ciwon da yake nan kowa ya san dai cewa haihuwa ba karamin abu bane ba amma sai ka zo ka kawo yaro duniya banda kuma haihuwan kuma ko kula da yaro ma a ce shekara biyu dai kana shayarwa kana tabbatarwa cewa yaron nan ba abin da ya same shi to shi ma wani aiki ne sosai da kwakwalwa wato mental health kenan da shi jikinka physical health kenan duka inda yi daidai ba za ma ka iya taimakawa da ka iyalin ba yara da sauransu to shi ne ni dai ina ganin kamar abin sai an duba shi ga baki daya ba abin lafiya ne kawai ba amma tun daga kan ilimi tun daga kan yadda za a dinga kula a dinga ba wa mata mahimmanci ana respect da yawanci ne ana ba su girmama ana girmama su gaskiya girmama mata ko a addinin musu annabi ya girmama mata to kuma ya nuna cewa dole a kula da su a yi duk abin da yake nasu sai an daga shi an kula to amma gaskiya mun yadda wannan sai muka dauki wasu abubuwa da ba ana yi to ya kamata a ce ko me za a yi a Najeriya a duba lafiyar mata a duba ilimin mata a duba kuma taimakon da za su iya bayarwa a cikin abin nan da baki daya dan ka je asibiti gaskiya abin tausayi ne ga ba kuɗi ba su da kuɗin ma da za su iya kula da kansu za ki ga an bari namiji ya ce ya ki ma yadda ila ta je asibiti wai a ce kina za ki haihu ma kina ta kokarin ki nemi mijin baya nan to irin wannan ya kamata a bada a ce to in dai aikin asibiti ne za ki iya zuwa ba wani abu bane a ciki saboda kar wani abu ya faru shi bai dawo ba kuma ba a same shi a waya ba ko wani abu so abubuwan dai da yawa
to madalla yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka nan zamu da sa'a a shirin namu na wannan mako sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa a ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Dr. Amina Aminu Dorayi babbar jami'ar kungiyar Pathfinder da kuma bakin namu na yau an gwagwarmaya Hajiya Maimunatu Hayatu Din da kuma Hajiya Salma sai wakilanmu a birnin tarayya Abuja Hawa Umar Halima Abdulra'uf Madina Dauda da kuma rawaninmu na mako Alasan Bala da abokiyar aiki Hawa Sharif da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan mako a madadin su duka alheri ke muku fata alheri